صاحبي ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سؤال بركة بركة مودة سادوا كودة ساكة سادوا دكو أولنا سافية تأسبت وديدي دا ترق وطن شعبان هجر المأكي صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شكرا دبو داري حدود 40 شدا وديدي دا تقوص وطن بيو شكرا دبو بيدا 20 حدود ميلادية. أولنا مركزنا ومي البركة مركز الإمام الداني لتحفيظ القرآن وعلومه dake nan wato biya quarters cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya. Ci gaba da darussa da muka saba gabatarwa a dukan safiya ta ranar Asabar da Lahadi. Yau kuma insha Allah ta'ala muna tare da dan uwanmu wanda ya kawo mana ziyara domin gabatar mana da nasiha, wanda shine Sheikh Anas Adam, wato Chief Imam na masallacin Umar bin Khattab wanda aka fi sani da masallacin Ashkam. Ba tare da na tsawaita ba, muna yi wa Malam Lale marhaba da zuwa wannan markazi nasa, da kuma za mu bashi kai tsaye wato ainihin wato wannan mic domin ya gabatar mana da nasihar da ya zo mana da ita, ba sai an yi sharhi akan waye Malam ba, dukkan ƴan uwa sun san shi. Malam Adam Salim, marhaba na tafaddal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan godiya ga Allah da salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kara godiya Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa a wannan markazi mai albarka, markazi na alkhairi da yake yada da'awa ta musulunci. Allah subhanahu wataala ya kara mai albarka, ya karfafi wanda yake tsaye a kan shi da waɗanda suke da'amin sa. Allah subhanahu wataala ya saka wa kowa da alkhairi. Lalle kafin in yi magana akan abin da aka ce in yi magana akai, wato na kokarin haɗewa tsakanin nema da karatu, ko kuma kokarin tsayuwa da kai bayan dogaro ga Allah madaukakin sarki, da muhimmancin haka a wajen ɗaliban ilimi. Ina son dan faɗi ɗan kalmomi ko da ɗaya ne ko biyu dangane da irin wannan abin alkhairi da ake yi. Lalle wannan tafarki da muka zaba ko in ce da Allah madaukakin sarki ya datar da mu zuwa gare shi na neman ilimi da barin bacci da sauran kasala, lallai mu gode wa Allah madaukakin sarki akan haka. Kuma mu doge mu tage mu ci gaba da kokari wajen neman ilimi, mu karfafi waɗanda suke yi mana karatu, sannan mu taimaki kawunan mu. Addinin musulunci baya tafiya sai da karatu. Idan sauran addinai da sauran tafarkai da sauran mazhabobi da sauransu suna iya tafiya babu karatu sai da zafin kai da shirme, to lallai fa addinin musulunci mustahil gaskiya, ba zai taɓa yiwuwa ba sai musulmi ya yi karatu. Don musulunci abu biyu ne, awamiru wa nawahi, yi ne bari. To ta yaya za ka aiwatar da abin da aka ce ka yi idan ba ka sani ba? Ta yaya za ka bar abin da aka ce ka bari? Matuƙar mutum bai sani ba, kun ga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. To dole musulunci sai da karatu. Saboda haka wannan tafarki da muka tsinci kanmu a ciki ba tare da zaɓin mu ba ko wayanmu ko dabara, Allah madaukakin sarki shi ya datar da mu zuwa gare shi, mu ƙara gode mai. Kuma godiyar shi ne mu ci gaba duk yadda aka je aka dawo. Mutum ya doge akan wannan tafarkin, bayan shekaru mutum zai yi mamakin yadda zai tsinci kansa, ko kuma zai yi mamakin irin ci gaban da ya samu. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. An ce an yi magana akan kokarin muhimmancin dogaro da kai ga ɗalibin ilimi, wato samar da sana'o'i ko kuma sana'a tare da dai karatuttukan da muke. Lallai wannan abu ne da yake da muhimmancin gaske, kuma maudu'i ne da magabata ba su yi mai wato rukun wasa ba, domin abu ne da yake da alaka da amana, sauke amana ta ilimi. Duk mutumin da bai mallaki abincinsa ba ko ba shi da hanyar samu daga karatu sai karatu, to lallai fa amanar da ake tsammanin za a samu lokacin isar da wannan karatun ba fa za ta samu yadda ya kamata ba. Domin duk wanda ya mallaki abincinka, duk wanda ya zama shine tallafinka, idan dai ba wai musamman ya zama ba dan Allah yake yi ba to fa za a samu matsala ko kuma ya kasance mutumin banza kana kallo yana laifi ba kai sakai magana ba sannan an san ka mai wa'azi ka taba wannan ka taba wancan ka ce wannan sun yi laifi wadancan sun yi laifi wadancan sun yi laifi amma ga wanda yake baka kuma ba za ka iya cewa yayi laifi ba saboda mu yan adam ne dole za ka yi rauni tabbas idan kai magana akai kana tsoro zai janye wani abu na tallafin sa kana tsoro zai yi kaza sai ka shagaltu da ilimi shi Allah madaukakin sarki ya sakhara maka shi ya hore mashi yana tallafa maka kuma baka isa ka ce dan Allah yake ba ko ba dan Allah yake ba la'alla wani lokaci ana samun qara'in wasu alamu da suke nuna cewa mutum dan Allah yake wannan ana iya samun wasu alamu da suke nuna cewa wannan aikin kamar ana jin kanshin ba dan Allah subhanahu wataala yake ba kamar a samu gori a ciki kamar a samu wani abu na aibantawa ko kuma mutum ya je fadi maganganun da za su iya warware wannan aikin Allah madaukakin sarki ya datar da mutum duka dai waɗannan alamu ne da ake iya gano ikhlasin mutum ko kuma akasin haka to malamai suna ruko da sana'o'i da kokarin dogaro da kai saboda na farko a kiyaye niyoyin su don ba daidai bane mutum ya zo yana karatu amma yana leke-leken ta ina sadaka za ta fito da ina kaza za ta fito wani ya zo wajen karatun ko bai zo ba su waye a wajen karatun attajirai ne ko ba attajirai ba menene kaga wannan gaskiya dole zai taba niyyar mutum amma ya zama mutum yana da sana'a kafin karatun da inda zai je bayan karatun ko bayan karatun da inda zai je ba abin da ya dame shi su waye suka zo wajen karatun su waye ba su zo ba me ya faru menene bai faru ba abin da ya dame shi sakon Allah subhanahu wataala zai isar sannan mutumin da bai tsayu da kafafunsa ba idan ya zo fassara hadisi ba zai iya fassarawa 100% ba ba zai iya fassara 100% ba saboda yana jin tsoro kar ya je ya tabbo wasu da suke tallafa mai ko kuma suke taimaka mai idan ya zo fassara alqur'ani ba za ka taba jin fassarar sa ta kai kaman fassarar mutumin da baya jiran komai a wajen kowa ba la'alla ma sai dai ya taimaki wasu daga cikin daliban ilimi kamar yadda zamu ji a cikin misalai idan muka dau misalin farko النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حقيقة أبن كوي نقري يا كسان تشغريك في رسول الله تشكر رأيوه تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها لا ينسى لتبئو أما الله ملوك كنسر كي يتفق وان دي إيمان دا الله درانا كرشيكم أنبت الله سبحانه وتعالى أنبتو ميواتو إرن ودن متنا سوني سيدوك النبي صلى الله عليه وسلم ومتنا أبن كوي الله سامنا دا جتجنس كونغ تن سافية فاري أكا تن شكرا أوكو غبانن هجرة وتو غبانن آيكو النبي صلى الله عليه وسلم كينا شكرا أوكو قبل البعثة كي غبانن أترو النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشغل تن أجاهلية مو dan sani ya shigaltu da kasuwanci sun fita da babansa tun yana dan shekaru 10 ta dan tafiyar da suka fita da Buhairar Rahib yace wa Abu Talib wannan fa ina ganin ga alamu sun nuna kamar shine annabin karshen zamani kamar yadda shi kada yahudu su cutar da shi a can sham ya dawo da shi mun sani ya fita yayi kasuwanci a cikin dukiyar Sayyida Khadija lokacin da yake shekaru 25 abin da ya faru har yazo ya burge ta ta aure ya tabbata a tsakanin su kuma ya ci ribar da wani bai samu ribar da bata taba samun irin ta ba makamanciyar ta ba a cikin dukiyar ta kuma aka ce tana sanya mai lada sama da yadda take baiwa sauran yan kasuwa domin yana dawo mata da abin da sauran ba sa kawo mata na ji wani malami yake cewa a baya yanzu kamar yadda kaya na Dangote yake kusan gidan kowa in babu shinkafa kana da fulawa in babu kaza aka ce irin su Khadija radiyallahu anha sun yi karfin da a cikin garin Makka kusan zaka yi misalta su da haka Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sharaka cikin kasuwa Allah madaukakin sarki yana da dama ya saukar mai da zinare da azurfa da kaza amma tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yana da hanyar da yake samu domin dukkan annabawan Allah idan zamu nazarci alqur'ani mai Allah madaukakin sarki ke fada ku dauki kaman suratul shu'ara kowa an yi zo sai ya ce wa mutane wama as'alukum alaihi min ajrin bana tambayan kula da in ajri illa ala rabbil alamin ladana yana kan Allah ne ubangijin talikai haka dukkan annabawan nan suka fada da kan annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Hud annabi Salih annabi Lut sai na karshen su annabi shu'aib a cikin wannan surar dai a jere sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ku sani cikin suratul shura haka ya fada kul ma as'alukum alaihi ajran ko illa almawaddata fil qurba kawai ku kiyaye zumunci ku kiyaye abin da yake tsakanin mu na abin kirki ku bannin yi dawa ta in ba za ku karba ba ku bari ko da nan nesa su karba to lalle anan in dai mutun ya kasance ya bi tafarki na annabawa nan ne fa karatu zai fito amma daga zaran mutun ya kasance ilimin sa daban rayuwarsa kuma a daban take ko tana hannun wasu mutane idan aka yi rashin sa'a wannan mutanen suka kasance ko ba dan Allah suke ba wanda Allah shi yafi sanin haka ko kuma su kasance suna da dai wata manufa to kaga dole za a cutar da shi za a hana shi yayi karatun yadda ya kamata za a hana shi ya faɗi gaskiya za su kasance kadangaren bakin tulu wajen ilimi hakikanin sako na Allah subhanahu wataala ya isa zuwa ga al'umma to kun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sannan an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saya ya sayar yayi sharaka shine hadaka ya bada dukiya an je an yi an saya an sayar an ci riba an kawo mai tsira da mutum Allah ya tabbata gare shi akwai mutum da ake ce mai Abdullah ibn Abi Sa'id aka ce ya kasance shariki na annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Muhammad ya kawo cikin musnad cewar wata ran da annabi ya zo bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marhaban bi akhi wa shariki kana la yumari wa la yudari mato maraba da zuwan dan uwana maraba da zuwan abokin kasuwanci na annabi sallallahu alaihi wasallam duka yayi wannan har ma yana daga cikin abin da kafiran quraishawa suka goranta mai cewar wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa inda shi annabin gaskiya ne ai ba sai ya je kasuwa ba Allah madaukakin sarki zai ciyar da shi zai shayar da shi wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira asako mai kawai da mala'ika mai daga sama idan ga gargadi in kuka yi wa'azi ya ce kai ku karba ya zare muku ido sai kun karbi wannan wa'azin a sannan ba sai ya shiga kasuwa ba ba sai yayi kaza ba ba sai yayi sharaka ba kawai a kawo mai dukiya ya waye gari ga hatsi an cika mai gida da hatsi amma ba shi zinare da azurfa da sauransu kamar yadda suke fada aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun abinci kenan ya akulu minha وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحولا مسحورا زوا قرشن ابين ده الله مدوكاكين سركي يي مسو ردي دشي قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا تي اه wannan layi ne na manzanci ba magana duniya yake ba magana kasuwa yake ba ba magana kaza ba a nan idan wannan maganar kuke so tana da mahallinta amma yanzu ana maganar ga dai yadda za a isar da sako na Allah subhanahu wa ta'ala kun ga annabi tsira da mutum Allah ya tabbata gare shi kenan kuma kun san za ku yi mamaki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam manya da suka kasance mawadata wadata ta fitar hankali da ko a yanzu ɗayan su ya dawo ko a wani gari yake ko a wata ƙasa ya rayu ko a wani bangare ne na duniya sai kasashe a cikin mawadata irin Abubakar ibn radiyallahu anhu Imam Asyuti cikin tarihul khulafa yace lokacin da ya musulunta yana da abin da ya kai dinari 40,000 wannan fa biliyoyin kuɗi ne wasu suka ce yana da dukiyar dirhami ne 40,000 to ko da dirhamin ne dirhami ɗaya ya kai wajen dala uku da kusan rabi ya kai yafi dala uku da rabi dinari ɗaya dala huɗu ne da wani abu to a ce maka dinari 40,000 sai ka buga dala ɗaya aƙalla ka ɗauke ta misali 1,500 ka buga so huɗu abin da ya baka nawa kenan zai zama 6,000 ko to ka buga 6,000 so 40,000 wannan shi ita ce dukiyar da wannan kusanto maka da shi akai ita ce dukiyar da Abubakarin yake juyawa a lokacin da ya musulunta duk karatunka ka kai Abubakarin duk yadda zaka nemi ilimi ba zaka nemi ilimin da ya kai na Abubakarin ba yawa ba zaka nemi ilimin da ya kai na shi daraja ba to amma abun mamaki taya suka iya hadewa tsakanin ilimin da karatu mu shine abin da muka gagara yanzu ko dai ka samu mutun zalla karatu zalla ko dai ka samu mutun kasuwa zalla amma mun kasa hadewa tsakanin ilimi da ibada kuma wannan shine hakikani na addinin musulunci to waɗannan mutanen irin su Uthman ibn Affan da irin su gwara waɗannan duk an san su da dukiyar su tun kafin su shigo Abubakar ibn radiyallahu anhu da Uthman ibn Affan amma idan ka dauki irin su Abdurrahman ibn Auf ba shi da komai lokacin da ya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya mai hanyar da ya zama Babilonia mutumin da ya kai dukiyarsa ba ma irin ta mutanen zamaninmu bane dinari ne da dirhami ba waɗannan takardun kuɗin ba bata ka duba zinare ne aka narka aka yi kuɗi da shi dirhami azurfa aka narka tacacciya 100% babu sarki na karfe ko dalma ko wani abu azurfa ce tacacciya in ka narka ta azurfa za ta koma wancan in ka narka zinare zai koma kai duk abin da kake so amma aka narka aka yi kuɗi da shi shi yasa yanda suka mai kima suka ce ya kai kusan dala 4 da kusan 25 wancan kuma dirhami suka ce ya kai kaman dala 3 da wajen 81 daga babu wanda ya kasa da kusan 4,500 a yanzu da kuɗin mu to a ce maka mutun yana da irin wannan so 40,000 da ko wanda yake da shi a ce maka 100,000 miliyan 1 dinari miliyan 1 wannan kuɗin nawa ne biliyoyin suna da yawa to duka haka waɗannan suke da shi amma su sun fahimci addini ne fahimta ta hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan hanya sai suka yi haɗewa tsakanin ilimi da ibada tsakanin neman ilimi da neman abin da za a rayu da shi tsakanin duniya da lahira su sun iya haɗewa tsakanin wannan mu fa shine fiki wanda ya kasa samuwa a wajenmu Allah subhanahu wataala ya dace da to wannan Abu Bakari ne kenan ga irin dukiyar da yake juyawa kuma duk karatun da zaka yi ba zaka iya kamo Abu Bakari ba radiyallahu anhu to kaga ya kamata mu koma mu nazari kenan taya suka iya haɗewa tsakanin ilimi da kuma nema domin in baka samu wannan ba dazu na ambaci amana daga cikin abin da yasa malamai suke kokarin kula da sana'a suna so su kare amana ta ilimi a lokacin nema da amana ta ilimi a lokacin bayarwa akwai istiklaliya dole ka samu yanci dan mutum ba shi da yanci karatu ba zai taɓa fitowa ba saboda haka kuna bin karatukan maluma ko ne zaka iya tantancewa tsakanin mutumin da yake da yanci da mutumin da ba shi da yanci wanda ba shi da yanci ba zai ga wani munkari na amma mutum bai sai magana akai ba saboda in yayi magana wani abu na abincinsa da rayuwarsa ya ta'allaka da wannan abin za a iya janye mai tallafi to kaga akwai matsala a nan wajen kaga mutum zai iya zuwa ko ya ce amanar kansa ko ya ce amanar addini ko ya ce amanar Allah subhanahu wataala sai zama ba zai iya abin da ya kamata a ce an yi ba mutane kuma suna da buƙatar a isar musu da sako na Allah madaukakin sarki 100% gurgudan iyawa kamar yadda mutum kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi kun sani daga cikin misalai na ƙwarai na haɗewa tsakanin ilimi karatu da nema da kuma aiki da ibada da duniya da lahira akwai Uthman ibn Affan da ake ce mai tajirus sahabati aka ce duk cikin sahabbai babu wanda ya arziki na Uthman radiyallahu anhu yana khalifa amma aka ce duk sallah idan aka yi ta farilla sai ya yi sadaka duk bayan sallar farilla sai ya yi sadaka sai ya bada kodi a dukiya ko kuma a bada tufafi ko dai a bada wani abu da bayin Allah subhanahu wataala suke da bukata wannan kuma sadakar ba daga baitul mali bane daga dukiyarsa yake juyawa kun sani shine mutumin da yayi sadaka da ayari na raquma da suka kai 100 lokacin da aka samu fari zamanin Umar radiyallahu anhu yayi sadaka da su attajire suka ce zamu ba ka ribar dirhami 2 akan dirhami 1 yace an bani sama da haka suka kara yace an bashi sama da haka da suka je 4 ko 3 suka ce ba za mu iya baka sama da haka ba domin idan muka sara sama da haka mu nawa za mu siyar ba za a iya siya ba Usmanu yace akwai wanda ya bani akwai wanda ya ninka mun ya bani ribar dirhami 10 akan riba dirhami 1 suka ce ai babu wanda zai iya mu dai duk cikin Madina mun san babu wasu attajirai sai mu da ya ga alhajiwa ne da alhajiwa ne ga alhajiwa ne ce to wasu waye kuma yan kasuwa garin nan ba mu ba yace Allah ne ya kara mu Subhanahu wataala shi ya bani 10 kan duk dirhami 1 yace to ku shaida na yi sadaka da wannan dukiyar gabaki daya wannan zaka iya cewa yanzu kamar mota 100 na kayakin mota 100 shinkafa fulawa wane ne masara komai mota 100 tunda a lokacin ba su da abin da ya wuce lodi na raquma 100 Allah subhanahu wataala ya datar da mu to haka Uthman radiyallahu anhu ya akai mai irin wannan dukiyar naga wani malami da ya kusanto da dukiyar da dala yace Uthman ya mallaki abin da ya kai kusan dala miliyan 900 dala miliyan 900 duk dala miliyan 1 fa ta kai biliyan 1 da rabi eh wannan trillion nawa da kuɗin mu trillion nawa naga wani kuma bawan Allah da ya ambaci sadakar da Uthman ya yi a rayuwarsa da muka juya da naira sai da aka samu kusan trillion 1 da motsi sadakarsa a rayuwarsa tun lokacin da ya musulunta zuwa lokacin da ya bar duniya to ta yaya zai sadaka in ba shi da shi sadaka kawai da yi ta kai naira trillion ɗaya da wani abu abin da ya mallaka kuma suka ce a din rayuwa ya kai dala wajen miliyan 900 subhanallahi alazim to amma me wannan dukiyar fa kar ku manta ɗaya ne daga cikin mahaddata alqur'ani mahaddata haddata yankan shakku ta yadda isnadi na alqur'ani da ijazozi na alqur'ani galibi zaka ga suna takewa zuwa ga Uthman Abdullah ibn Mas'ud Ubay ibn Ka'b Abi Ubaida da Abu Darda da sauransu duk zaka ga duk yadda aka je aka dawo za a jingina wani dalibi ko wani malami zai jingina alqur'ani zuwa ga Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi ta hanyar irin su Uthman radiyallahu anhu to kai akai suka yi wannan karatun kuma suka tara wannan dukiyar har na ga wani malami da ya rubutu kima yana mamaki akan irin waɗannan sahabbai yace ya za a yi mutun ya tara irin wannan dukiya a kasuwanci irin na baya ai ko yanzu mutun ya tara wannan dukiyar da zaka yi mamaki ko yanzu a kasuwa irin ta baya a kasuwa irin ta Madina kasuwancin kaiwa da komowa sabanin yanzu in ka ga mutun da irin wannan dukiyar kadan ne wallahi babu haramun a ciki in kadan ne mutun ya tara biliyoyin biliyoyi ka samu babu haramun a ciki wallahi ba su da yawa ana caca ana zamba ana ababan da Allah madaukakin sarki baya so ana boye-boyen kaya ana zalunci dai galibin dukiya ta yawa sai ka samu wani abu ya shiga amma sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam kana da yakinin babu dirhami na haramun to amma suka iya tara wannan dukiyar me wannan dukiyar fa Uthman radiyallahu anhu mun ji alaramma ne kai mutum zai zama alaramma in bai zauna yayi kwami ba ka san ba zai yi ba ya bata lokaci wajen karatu na daya kenan sannan Uthman radiyallahu anhu yana daga cikin marawaita hadisai nawa aka rawaito daga gare shi Uthman radiyallahu anhu har ila yau yana duk bayan wannan an gama an je kasuwar an je an zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba da karatun amma kuma ana ibada da dare wannan shine tawazun da ake so ai balancing tsakanin ibada da tsakanin addini da duniya tsakanin nema da kuma karatu tsakanin wannan ibada da kuma rayuwa wannan shine fiqhun da mu muka gagara fahimta har yanzu malam inda zai baku labari a Jordan almajirai a cikin kasashen larabawa gabaki ɗaya da sauran kasashe har na turawa idan ka je almajirai suna cikin mawadata mu ne a kasar mu idan ka zo zaka samu almajirai matalauta ne don mu mun kasa daɗewa tsakanin karatu da wani mu ne anan muka kasa ba an ka je zaka je ka samu wannan almajiri ne amma dan kasuwa ne mashhuri a cikin gari dan kasuwa ne mashhuri a cikin kasa in ka je Jordan ka je Saudiya in ka je su Yemen in ka je Misr in ka je ina ne duk haka zaka samu almajirai masu yawa akwai malam Utair a Madina babban dan kasuwa ne yana da hotel yana da gidaje na haya yana da kasuwanci amma kuma almajiri ne yana rubutu zaka ga littafi ya sama sunan shi a jiki zai rubuta littafi ya cire dukiya ya buga littafin kuma ya bada shi fi sabilillah kaga mu kuma mutun zai buga littafi amma kullun yana jira waye zai buga mai littafin shi ba zai iya ba cikin almajiran uwansa galibi ba zai samu wanda zai iya yi ba kaga dole sai dai ya koma wajen wani da bai san meye a cikin littafin ba bai san darajar littafin ba bai ma san muhimmancin yayi wannan aikin ba sai dai ka je kana ta roƙonsa to kaga mutun kawai zai kare a cikin wahala sannan iya fahimtar da zai yi shi kasuwa za a yi da wannan abin ko kaza ba zai hararocewar wannan littafin za a ƙari mutane za a isar da addinin na Allah madaukakin sarki sakon musulunci muryar musulunci za ta kai zuwa ga wani waje za a tabbatar da ilimi a rubuce a shi duk ba wannan bane lissafin sa an aka zo lancin malam wane zai samu miliyan kaza saboda haka shi ba zai iya yi ba wannan abu ne kawai da zai amfanar da wani ma a ce a cikin almajirai malam halka malam ya rubuta littafi idan shi malam ba shi da kuɗi a ce a halka ba za a iya samun wanda zai kofi 100 kofi 200 kofi 100 kofi kaza kullun an kare mu zan mai masallaci sai da fikira tana wajen mu amma dukiya tana wajen wani kaga lalle ya kamata a sake zama me yasa a Misra almajirai suna daga cikin mawadata me yasa a Jordan almajirai suna daga cikin mawadata me yasa a kasashen larabawa gabaki daya a kasashen musulmai ma gaba daya almajirai suna daga cikin mawadata amma mu a kasar mu da yankin mu almajirai da malamai suna daga cikin matalauta kaga wannan ya kamata tambaya ce da take da buƙatar amsa domin mun rabe tsakanin nema da karatu kuma gashi mun ji daga cikin rayuwa ta magabata ba haka abin yake ba Uthman bayan ya gama wannan abin mun sani malaman tafsiri suna cewa fadin Allah madaukakin sarki akan Uthman ya sauka amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna inma yatadhakkaru ulul albab saka ce qanitun ala al-layli sajidan wa qa'iman wutiri yake da alqur'ani wai wannan ya mallaki 1500 miliyan 1 miliyan 2 ya daina zuwa sallar jami'i miliyan 2 miliyan 3 kawai ya daina zuwa sallar jami'i ga me dala miliyan 900 wannan fa kusanto maka da shi akai dala miliyan 900 trillion dewa ka ba mu sanyi shekaru ana gojen da shi duk wannan sace-sacen da ake sanyi shekaru ana yi na dukiyar Uthman bata kare ba amma in ya koma da daddare yana wutiri da alqur'ani duk dare sai ya soke wannan littafi na Allah subhanahu wataala to kaga wanda suka fahimci addini kenan idan muka saki dangarowa kadan akwai irin Talha ibn Ubaidillah shi ma Talha wata sadaka da ya guda daya wata sadaka da ya guda daya da aka juya mallan ta kai kusan naira biliyan 14 sadaka daya fa a ciki kuma wannan sahaban abinda zai baka mamaki kamar yadda wani yayi fashin baki yace galibin su sun zo garin Madina ba su da komai akwai Abdurrahman ibn Auf sun zo Madina ba su da komai wanda daga shi sai rigar jikinsa ka wasu suna da shi a garin Makka to amma da suka tashi tahowa sai aka kwace musu dukiyar aka hana su kai ma da kyar kake fitowa ina kuma a ce wai ka tsaya tattaro wani abu zaka tona akan kasi to dole mutum sai da sulale cikin dare ya tafi daga shi sai yar rigarsa sai jallabiya sai alkabba kawai ya fito ba shi da komai suka zo garin Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan hanya akai karatu akai kasuwa aka samu suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gina waɗannan mutanen su kuma suka dawo suka gina addini kaga wannan fike mun rasa shi kungiyoyin addini ba haka suke ba yanzu mutane nawa aka yi wa hanya suka zama mawadata wanda inda an yi haka da da'awar ta tafi daidai ba ruwan ku wani ya zo ya muku gori ko wani ya kaskantar da ku ko wani ya muku kaza a wancan an tallafe shi ya zama dan kasuwa da yi nasara wannan an tallafe shi ya zama babban ma'aikaci a gwamnati wannan an tallafe shi ya zama babban dan siyasa wannan an tallafe shi ya zama kaza wallahi ba sai kun zo kun ce mai a gina masallaci ba ko a gina makaranta ko a buga ba sai kun fada ba to amma kullun sai dai a ce gafili ta ina za a gina masallacin kai filin ma a jojin wani ya bada shi haka mata cikin kowace halka cikin kowace daira cikin ko wace majmu'a ta almajirai a ce a cikin su akwai yan kasuwa sosai mun sani sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai matakin da akwai Umar radiyallahu anhu da ɗaya daga cikin da dan uwansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla wa ya kulla yan uwan taka tsakanin su yau yazo halakar karatu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwansa ya tafi kasuwa ya je nemo musu duk abin da ya samu ya kawo Umar ce fa ne washe gari kuma Umar ya tafi kasuwa a je kasuwar kauye kasuwar Madina kasuwar kaza shi kuma yaje nemo musu wannan yana zaune a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisin da yaji zai nade ya haddace idan Umar ya dawo ya ce to ga abin da aka yi na karatu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai ga haka fa har wata ran Umar radiyallahu anhu ya daga cikin sahabbai yazo ya sallama ne sallama su uku Umar radiyallahu anhu bai bude ba sai sabin ya juya ya tafi Umar ya fito ya ce naji kamar muryar wani yace a kira mun shi yace ka zo ba maka izini ba ka tafi yace ya amirul mu'minin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa so uku ake neman izini yace a wannan hadisin ban taba ji ba ko dai ka kawo min shaida ko kuma ka san sauran ka kawo shaida akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan suka ce ba tuhuma sai yake yi ba amma dai a kare addini a nuna wa ƴan baya gashi nan kawai ba wai duk mutumin da ya ga dama bane kawai zo ya ce annabi ya ce kaza ai sunna ce kaza ai wane ne yace a ka kawo shaida sai da yaje garzaya ya nemo shaida cewa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan sai Umar yake cewa a khafiya alayya hada min amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithin yana cikin sahihain yanzu wannan sunnar ta buya a gare ni yace alhani as-safq bil aswaq ciniki a kasuwanni shine ya hana ni sanin wannan abin ku duba Umar yace ciniki a kasuwa ce ranan na tafi kasuwar kauye aka bada wannan hadithin ban ji ba to kaga mu ma gaskiya kamata a ce mun samu irin wannan fikihin samu wannan uwanka da za a dinga irin wannan mutum ya fita mu kuma muguntar mu ba ta bar mu yi haka ba charaka wannan mun kasa yi malamin wani manomi ne wannan kuma akwai dukiya a hannunsa bai ma sanya zai juya ba sannan yana kokarin karatu maimakon ya dauka wancan yayi hakuri wannan almajirin ya bashi wani abu na dukiyar sa ya noma mai ko hekta ɗaya ko rabin hekta ko wani abu wallahi muna da wannan muguntar ba ma iya maran sai ga mutane ɗan uwanka ne kai tabin sa ku yi sharaka kai baka iya yi ba ko kuma ka shigaltu da karatu da Allah wane gashi nan ko ka hada da dukiyar ka ko kuma ka je ni ka ware wallahi malam sai ga mutane fir sun ki basa so wanda kun ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ta haka suka bi suka samarwa kansu irin wannan abin da za su rayu sannan aka kare addinin Allah madaukakin sarki da'awar ta iso gare mu kuma za ta ci gaba da tafiya har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya so to kaga wannan dabarar ma ya kamata a ce mun same ta kuma ya kamata mu taimaki kawunanmu a kasashen Larabawa ya akai bankunan musulunci suka samu waɗannan aka ce da farko ko wanda suka zo a nan Misra da Turawa suka fita su Turawa suka zo su suka zo da waɗannan bankunan na riba da suka fita a cikin kasashen musulmai ce sai wasu daga cikin malamai da almajirai suka zauna to yanzu dai mun san a addinance bai kamata mutum ya yi ta'amuli da waɗannan ba a zabin sa bai kamata mutum ya yi ta'amuli da waɗannan bankunan ba bankuna ya na riba to yanzu ya za a yi aka ce wallahi wasu suka ki suka yi dukiyar su bankuna sai su zo su hada dukiya kana da miliyan 1 kana da 100,000 wancan yana da 200 wannan yana da 50,000 in suka hada sai su tada wani dan kamfani karami wa'ancan su hada su tada gidan mai waɗannan su hada su yi shago waɗannan su hada su yi gidan ruwa ce wallahi haka suka yi lokaci daya sai ga mutane sun mamayi kasa ya zama su ne manyan kasuwa su ne manyan kaza su ne manyan kaza su ne manyan duk abin da ka sani suna da shi to da haka kaga dukiyar su basu kaita bankuna na riba ba sun taimaki shedan sannan basu batta a gida sun cinye ba sai suka hada suka tada wani abu na kasuwa wannan fiqhu ma ina yake a wajen mu kaga shi ma babu shi mu yanzu in ka hada ka ba wani sai a zo daga baya kare a wajen yan sanda ko a kare a kotu ko a kare a wani waje famu da kirki Allah subhanahu wataala ya shirye da mu kaga da haka abun yayi ta tafiya har aka zo aka samar da bankuna na musulunci aka samar da kasuwanci da siga da sura irin ta musulunci sura ta halal tsaftatacciya daga cikin misalan da zan ba mu lokacin ba daga cikin misalan da zan ba mu yawa akwai Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf ya isa garin Madina ba shi da komai kudin da zai aure ma ba mu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulle yan wanta tsakaninsa da mutum Madina hadisi ne mashhuri an sani yace dan uwa zo zan raba gidana in baka ka zauna mata na biyu ne zan ka dubi wacce kake so zan sake ta ka aura lokacin mutane ba su da yawa akwai irin wannan karanta kuma wani ana karanta irin wannan sai sauki akan zamanin sa ya za ya ce kuma sai ya saka babu wasu matan ne to kullun ana fassara alqur'ani ne da sunnatan annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin da aka saukar ba da irin zamanin ka ba yawa shi yasa yana daga cikin mu ma muna irin wannan kuskuren kuma kafirai ma suna wannan kuskuren yace ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ai shekara 9 a wancan zamanin ana yi kuma riwaya bukhari ta ce ta girma ta yi girman da za ta iya yi kuma musaraddi da yawa duka sarakunan su sun yi malaman su sun yi waye sun yi to ba za ka dauko shi kai a zamanin ka shekara 18 sake aure to waye zai kawo nan ba wani bane ya shagi ya zauna ya rubuta Allah ne ya saukar to ma su a zamanin su ana yi to ba za ka zo ka dauko ayar alqurani ka sauke akan wannan yanayin naka ba za ka samu kuskure da istilahin da da aka saukar da alqurani ko a wannan siyakin da shi za ka fassara alqurani sai dai malaman ka mujtahidai su dauko ayar su sauke akan zamanin ka amma ba za ka zo yadda malamai suke magana da harshe na science da harshe na kaza ka ce da shi za ka fassara alqurani a sai dai ka duba abin da ya dace da wannan zamanin ka ce eh wannan ya tafi daidai da abinda aka faɗa haka hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala ya datar da mu Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu da dan uwansa ya mai wannan tayin guda biyu yace barakallahu laka fi ahlika wa malik Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka Allah ya maka albarka a cikin iyalanka yace dullani ala suq ka nuna min kasuwa koya min yadda ake kasuwanci aka ce dan uwansa ya koya mai kasuwa domin su mutanen Madina a ƴan kasuwa ne suna noma sosai su kuma mutanen Makka ƴan kasuwa ne muhajirai su sun fi iya kasuwanci wannan kuma waɗannan kuma akwai hidima ta noma da yawa wajen su kun san garin Makka cewa yake da duwatsu su kuma can Madina wato waje ne budadde to Abdurrahman ibn Auf naka waye gari ya saya sayar ya saya sayar in sara ya sayar ya je nan ya je can lokaci dai sai Abdurrahman ya tara abin da zai aure ya je ya nemi aure aka bashi ya bada sadaki da zinare yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ji kanshin turaren a angwaye masu sabon aure ana jin wannan turaren an riga an san mutum ango ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahyam ya Abdurrahman wato me labarin ka ya naji wannan kashi yana tashi yace tazawwajtu ya rasulullah aure nei ya manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai albarka yace masa kai walima koda da kaza to ku duba mahallu shahid waye ya mai wannan hanyar Abdurrahman ibn Auf ko kuma gabanin nan sai da ya kai matakin da ya zama daga cikin attajiran musulmai attajiran Madina ma gabaki da har ma a jazirar Laraba Abdurrahman ibn Auf sai da ya kai matakin da malaman tarihi suke cewa da aka zo rabon gadan sa Allah wannan bamu taba ji ba zinare ake sara da gatari ba wannan kudaden shirme takaduwa zinare da gatari ake sarar sa ana rabawa wanda zasu ci gado wannan abin da ya bari na tarika gado abin da ya gadar wannan fa bayan an ciyar da addinin musulunci bayan an ciyar da al'ummar musulmai bayan an yi abin da ya dace an yi waqafi wasu daga cikin su waqafin su har yanzu Allah ya kare musu Allah ya kare shi irin rijiya ta Uthman har yau tana nan tana bada ruwa tana hannun wannan Ministry of Agriculture na Saudiya tana hannu ana amfanuwa da ita sanan dukiyar ana yin abin da Uthman ya ce ai ana ciyar da mutane ana abin alkhairi da shi har yau rijiya tana nan ta Uthman radiyallahu anhu me kai wannan riba shekara 1400 tinya tona rijiya ana sha to duk fa bayan an yi wannan da aka zo dukiyar Abdurrahman ibn Auf san lokacin da zai rasu yace dukkan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke raye kowace a bata kaza dukiya mai yawa dukkan mutumin da ya halarci yakin Badar yace waɗanda suke raye a lokacin su ma a dauki dauka daga cikin dukiyar nan wannan fadin daga cikin suluzi yace duk eh mara 1/3 duk bayan an gama da aka zo rabon gadan sai da aka zo ana saran zinare da gatari ana rabawa magada to Abdurrahman ibn Auf ta ya samu wannan dukiyar sannan ka koma cikin marawaita zaka samu Abdurrahman duk da ba daga cikin muksirun amma zaka same shi in ka koma cikin malamai na sabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka same shi in ka koma cikin masu zuhudu zaka same shi in ka koma cikin masu ibada zaka same shi in ka koma cikin mayaka zaka samu Abdurrahman to ya aka hada tsakanin kasuwa ilimi yaki karantarwa diya akai ya hada wannan da bauta ta Allah madaukakin sarki ta ya akai aka hada to wannan fikihun wallahi shine abin da muka rasa shi a yanzu kwata-kwata ya kamata a ce mun saki hankalinmu ya dawo jikinmu ta ana iya hadewa fa tsakanin dukiya da nema da karatu mu san wannan kar mutun ya zo a juya mana tunani nuna maka kawai wannan wani sufanci ne aka zo aka shigo mana da shi wanda babu shi wani zuhudu ne na ƙarya wanda babu shi kwata-kwata akwai yanayin da mutun zai kai shi wannan gaba ɗaya himmarsa tana zuwa ga karatu to wannan ai shine tsari na waqafi na musulunci yake tallafan irin waɗannan mutane akwai wanda in ya kama abu haka yake tafiya to duk wannan tsarin an samar da shi an san shi a addinin Allah subhanahu wataala kuma shi ma wannan akwai misalai akwai irin Abu Huraira radiyallahu anhu shi ya bada kansa waqafi fi sabilillahi ga ilimi baya zuwa ko ina yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ma me faru daga baya kage ya kiyaye wannan sunnar yazo ya kawo ta amma bayan nan fa Abu Huraira sai da ya kasance ma'aji ga ɗaya daga cikin gwamnoni a Bahrain ne sai ya kasance ma'aji duk abin da za a kashe a wannan wilayar a wannan state din domin lokacin haka suke duk abin da za a kashe Abu Huraira shine yake sakewa to ana iya samun haka a wata marhala ta rayuwar mutum mutum ya ware kansa ga karatu amma dai ba har ƙarshen rayuwa ba tunda mu ba mu da tsari na tallafi na waqafi da zai tallafi mutum to kaga dole mu mutashi da siya ba mu da wannan tsarin kuma ainihi wannan waqafin daga cikin aikace-aikacensa kula da masallatai kula da almajirai musamman almutafarrighun mutafarrighun wanda ya waye kansa kawai domin neman ilimi ana ɗauka daga cikin zakka daga cikin waqafi daga cikin kaza in ya fado daga cikin siffofin wanda za a bayar ana ɗauka a basu yawa yanzu da abubuwa suna tafiya daidai waɗannan malaman zaure masu albarka ya kamata a ce duka an tallafi rayuwar mutum mutum ya zauna bayan asuba sai azhar wani bayan la'asar sai magariba wani har zuwa bayan isha mutum yana nan su almajiran ba su yi tunanin su taimake shi ba yawa shi kuma kwadayin bayarwan da jin cewar eh ya kamata a ce a bayar bai bashi ya tashi ya je ya tafi ba sai sa ɗaya daga cikin malaman hadisi Abu Nu'aym wasu suka soke shi cewar yana karban wani abu na lada a wajen dalibai baya bada hadisi sai an bada kwandala ha suka zo suka soke shi magana ta dama yace yalumunani ala al-akhdhi wa fil baiti 12 nafsan suna zargina akan karban wani abu a wajen almajirai bayan a cikin gida akwai rai 12 su ba mutane bane yace to sun hana ni tafiya kasuwa sai yana fito zan tafi kasuwa sai wani ya taho da jaka wannan ya taho da littafi wannan ya taho da kaza sai ya ce wa almajirai to ga yadda za a yi tunda ku ina kowa sai ya gama yawon kasuwancin sa ya je aikin sa ya je ya dawo zai zo karatu to sai ya taho da wani abu daga kasuwar da ya je sai ya taho da wani abu ya kawo malam ya samu ya ce fa ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya buda waɗannan mutanen shi ya musu hanya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hada abdurrahman ibn auf da wannan mutumin madina da ya samu dukiyar ta dalilin sa amma daga baya me ya faru abdurrahman ibn auf usman abubakar na radiyallahu anhu da sauran ƴan uwansu su suka dawo suka tallafi da'awar suka rungumi shari'a ta Allah madaukakin sarki da addini to kaga wannan fiqhun ya kamata mu ma ya saki dawowa a gare mu akwai Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu abinda zai ba mu mamaki mutum 10 mutum 6 kai daga cikin 10 na al-ashara al-mubashiruna bil janna gabaki ɗayan su mawadata ne billionaires ne to mun kar wani ya lallabo ya ce maka a musulunci daban wannan abin na nema daban almajirci daban neman karatu daban dukiya daban kasuwanci daban ba haka yake ba a musulunci babu rabewa tsakanin addini da duniya babu rabewa tsakanin duniya da lahira ba a rabewa tsakanin ibada da neman ilimi ko kuma ibada da mu'amala babu rabewa tsakanin neman ilimi da neman abin da za a rayu ba a rabewa tsakanin waɗannan ababen duk wanda ya rabe maka su ko dai bai fahimci ababen ba ko kuma bai fahimci musuluncin ba domin ƙarshen abu na duniya shine a ce maka shugabanci da jagoranci siyasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula ya jagorance ta akwai ayoyi da suke magana akan su a cikin alkurani masu yawa akwai ayoyi da hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan tattalin arziki ayoyi da hadisi suna magana akan zamantakewa to ta ina musulmai muka samu fahimtar takaita musulunci a sallah zakka azumi aikin hajji ta ina muka samu takaita musulunci akan neman ilimi kawai zalla ina wannan fahimtar ta sulalo ta zo gare mu bayan ga sahabbo ga magabatan mu na kwarai da duk sallarka ba za ka yi su ba duk azuminka ba za ka yi su ba duk neman iliminka ba za ka nemi kwatan abinda suka samu ba ushuru mai ashar amma kuma gashi mu wadata ne sun taya suka hade tsakanin neman wannan sun tara ilimi mai yawa sun tara dukiya mai yawa ba dole ne kowa ya zama wadaci ba amma duk wanda ya fita Allah madaukakin sarki zai rufa mai asiri haka Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam Sheikhul Islam ya kawo yace ba wai kawai mutane shi ma yana raddi ne ga waɗanda suke nuna cewa duk wanda ya bi Allah subhanahu wataala a matsayaci zai mutu a'a yace cikin annabawan Allah har da sarakuna akwai Annabi Dawud Annabi Sulaiman Annabi sallallahu alaihi wasallam ta riwaya ta nuna an bashi zabi da ya kasance nabiyan malikan ya kasance annabi annabta tsaye da shi a matsayin annabta amma a bashi mulki ko kuma ya kasance manzo wannan a mazhabin waɗanda suke bambancewa kenan kuma suna cewa manzo yafi annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya kasance manzo cima da ya so sarautar da subhanahu wataala ya bashi lokacin da Quraysh suka ce ba za mu imani da kai ba sai ka dubi waɗannan duwatsun da suka kewaye garin Makka an gusar mana da su ashin fada mana ƙasa ta noma sai an saukar maka da zinare sai an yi maka kaza a can ayoyin a cikin Isra'ila daga ce Allah madaukakin sarki yace mai za mu baka wannan za mu ba su abin da suka roka amma idan ba su imani ba za a halakar da su kamar yadda aka yi wa waɗanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallam yace a banne da su in bi su a hankali abinda da su in bi su a hankali kawai wanda Allah ya kaddara zai musulunta ya musulunta wanda kuma kaddara mai dan wuta ne shiki ne sai je shiga wutarsa amma abinda suka nema din da Allah subhanahu wataala ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahma da tausayi yace a bari to cikin annabawan Allah cikin mutanen kwarai akwai sarakuna ba matsayata bane su ba wai duk wanda ya bi Allah bane zai ƙarya tsaya ƙarya wannan ƙarya ce mun ga mawadata a cikin kasashen Larabawa kuma almajirai ne yawa ba mu dai a kasar mu almajirai ba sa nema almajirai ba sa nema shi yasa ba sa samu shi yasa kai malaman kasar ka da almajiran kasar ka da su wane ne zaka ga ba su da kudi ba su nema bane kuma sun shagaltu ne da karatu da sauransu da wane ne da wane ne amma ba a nema bane inda an nema da za a samu ka je Saudiya almajirai mawadata ne masu kudi ne ka je Misr almajirai masu kudi ne ka je kasar Jordan ka je duk inda zaka je su Morocco su Mauritania su ina ne duk zaka samu malamai almajirai daliban ilimi amma mawadata to sun samu wannan fahimta tintini mu kuma an samu rabewa tsakanin karatu da wannan kuma a yau suka tashi suka nema subhanahu wataala ba zai hana su ba Allah ya ba shedanu Allah ya ba kafirai Allah subhanahu wataala ya ba mutanen banza ballantana mutumin da in ya samu kudin addini zai zo yi wa aiki zai zo yi taimaki da'awa ce ta Allah subhanahu wataala ba a nema bane ita kuma duniya subhanahu wataala baya kawo ta mutum mutum kawai yana kwanci a'a sababi ce shi yasa zaka ga tafiyawa a hannun kafirai domin sun funa shadi da kazar-kazar wajen nema su baruwan su da ibada baruwan su da kaza amma dai ga magabatan mu na kwarai sannan cikin malamai zan cike da wannan misalan guda biyu malamai suna bada misalai a cikin malamai da suka hade tsakanin karatu akwai wani malami da ake ce mai As-Sam'ani yace ya karanta a littafin wani da ake ce mai Al-Harawi Ash-Shafi'i yace yayi tarjuma wa malamai da suka kai kamar mutum 1500 ya raba su a cikin sana'o'i 400 mutum 1500 ya kawo sana'o'in da suke kusan sana'o'i 400 malamai ne duka sun kai mutum 1500 duka yi musu tarjuma sannan akwai wata baturiya yar kasar Spain ita ma aka ce an samu a cikin littattafanta wani littafi ta rubuta Al-Hadara العربية الإسلامية في الأندلس وتو واي ود أكسام متمسلين الدكة من غير الرأيوا دا لا رباوا دا كم مسلمي سوك كفا الأندلس سبين دوني انتي نبوتوغال أينزو دكة سبين سيونا بانغري نبوتوغال أكتي أتيتي سيدا أكا كاو كسام مالمي دبو هدد ريبيو دكة كواني أنجنجي نسزوا أغساناسا haka an samu wani malami da ake ce mai al-gharib ya rubuta littafin at-turfa timan nusiba min al-ulama'i wal muhaddithina ila hirfatin aw mihna wato wasu fa'idoji da ababen burgewa cikin wadanda aka nasabta aka dingina daga cikin malamai da almajirai zuwa ga wata sana'a ta hannu ko kuma wani abu na nema na kasuwa shi ma sai dai ambaci sama da mutum 50 daga cikin malamai akwai wani littafi al-ulama al-minene الصناع من الفقهاء والمحدثين وتماس سنوئي دغ cikin faqihai da malaman hadisi akwai wani malami da ake ce bai du'luj babban malamin hadisi ne sun kaddara dukiyarsa a yanzu ta kai dala miliyan 50 dukiyar dawa to wannan malamin wani lokaci yake cewa duk duniyar nan babu gidan da ya kai nawa aka ce Allah gafarta malam ya haka yace ai ba da kanai maganar ba yace duk duniyar nan akwai garin da ya kai Madinatu Salam Bagadazo kenan Abu Ja'far al-Mansur yasa aka gina yace a gina mai birnin da duk wani birni a duniya zai zama kauye idan aka kalle shi aka ce a lokacin aka fitar da dukiya mai yawa aka gina Madinatu Salam Bagadazo kenan yace to duk duniya kun yadda babu wani birnin da ya kai Bagadazo suka ce yace shikenan kun yadda a cikin Bagadazo babu unguwar da ta kai kaza suka ce mun yadda a cikin unguwar yace kun yadda layi na kaza babu layin da ya kai shi gidaje masu tsada suka ce mun yadda yace to a cikin wannan layin akwai gidan da ya kai na tsada suka ce a yace to dan na ce duk duniya babu gidan da ya kai na tsada sai ku zauna kuna surutu malamin hadisi ne babba fiqa yardajje kana ta tarihin sa ana ce mai du'luj malamai sun gamsu da ilimin sa, an karbi ilimin sa, yana zama ya bada karatu kuma yardajje karatu nagartacce, amma yake da wannan dukiyar. Abdullahi ibn Mubarak shi ma mutum ne na kwarai, sai daga cikin magabata atba'ul atba', shi ma yana daga cikin malamai shi kan a ilimi kan ba sai an zauna ma ana cewa waye ibn Mubarak ba, littattafan hadisi, littattafan fiqh duka an riga an san waye Abdullahi ibn Mubarak. Yayi haji wata shekara ya tafi ya je kasuwa da sauransu. Abdullahi ibn Mubarak wata ran dai daga cikin malamai dan karatu zalla, ana cewa Al-Fudail ibn Al-Iyad, shi ibada ce ma zalla kawai za ce, fahimta ce addinin musulunci, zaka ga ba a zargin irin wannan, domin mutum indai domin Allah madaukakin sarki ya fahimta sa kenan, kuma ya gamsu da wannan, sannan ya hakura da wannan talaucin, ba a cewa me yasa mutum yayi kaza, indai kayan da ba za ka yi sana'a ba to dole ka hakura da talauci, dole ka hakura da rashi. Zaka ga mutane suna sa kaya da suke so amma kai ba za ka iya ba, zaka ga mutane suna cin abin da suke so amma ba za ka iya ba. To su magabatan mu na kwarai, dama duk waɗannan ababen ba su dame su ba, ba za ka yi roƙo ba, ba za ka yi tazammuri ba, ba za ka kai kukan Allah madaukakin sarki zuwa ga wani ba, je kai ta bautar ka, je kai ta duk abin da zaka yi na karatu, amma ba zai yiwu ka zo ba kai sana'a ba kuma ka je kana roko, shine abin da aka hana, ko ka dau dukiyar ka duka ka bada ita sadaka sannan ka dawo kana roƙon mutane, a shine abin da aka hana. To da haka ne ake hadewa tsakanin hadisan da suka yi da aka samu, wani sahabi ya bada duk dukiyarsa, wani kuma da yazo zai bada duka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rike wani abu, Abubakar ya kawo duk dukiyarsa ya bayar, wani da yazo ya kawo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai a'a, ba duka zaka bayar ba. To aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su ne kowa gurgudan me, gurgudan imanin sa da takawa, yawa inda zaka yi hakuri shikenan. To waɗannan mutanen radiyallahu anhum mun ga yadda suka rayu, yawa Al-Fudail ibn Al-Iyad rahimahullah yake cewa, ya rubuta wa Al-Fudail, ya rubuta Abdullahi ibn Mubarak wasiqa, ina gayyata shi zuwa ga ciruwa zuwa ga bautar Allah madaukakin sarki, yace ka dawo mu zauna a harami na Makka, ai ta kwami na bauta, shi in ya zauna a harami yayi sai ya juya kuma Al-Haram Al-Madani, can masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayi bauta ya sake dawo Makka, haka yake rayuwarsa. Sai yake gayyatan dan uwansa Abdullahi Mubarak, yace ka zo mu ci gaba da wannan rayuwar. Ibn Mubarak kuma yake yace mai kashe galtu da kasuwa, kai kaza. Ibn Mubarak yace wallahi saboda kai da yan uwanka nake wannan kasuwa, ce saboda ku ba ku wuce dukiya kuke ci ba, wasu sun suka bangu kyauta sai ku ki karba da sauransu, yace saboda ku nake wannan kasuwar, to wannan fikin mu yana yake a wajen mu. Kaga dan uwanka yana da himma wajen da'awa, dan uwanka yana da himma wajen karatu, dan uwanka yana da himma ya tare wani abu da ku ba za ku iya tarewa ba, kaga ya kamata wasu da suka je suka yi kasuwa su dauki nauyin sa, ba mu da wannan ma kwata kwata. To kaga Abdullahi Mubarak yana kasuwa saboda Al-Fudail ibn Al-Iyad, dukkan rayuwarsu ya dauke ta, domin su sun yadda da dukiya ta Abdullahi Mubarak, babu shubha, babu haramun a ciki, babu kaza, suna karba su ci, sarakuna man suka ba su da waya duk babu ruwan su ba su karba. To yace wallahi saboda ku nake kasuwa, yace ina dawo na zauna kuma ya za a yi, Allah shiga batta mala. To akwai Al-Layth ibn Sa'd, qarinul Imam Malik, abokin Imam Malik, mutumin Misri ne, Al-Fahmi Al-Misri, sun yi karatu a wajen Rabi'atu a garin Madina tare da Imam Malik, aka ce ya gaji dukiya daga mahaifinsa, ya gaji gidaje na saukar baki, abin da muke cewa hotel a yanzu, ya gaji gonakai da wasu ababe na kasuwa. Wasu littattafan tarihi suka ce dakalinsa, abin da yake samu income a shekara, ya kai dinari 60,000, wannan ma dukiya ce mai yawa, biliyoyin kuɗi ne a yanzu, amma aka ce bai taɓa ba da zakka ba. Subhanallah, kafin shekara ta zo ya rabar da dukiyar gabaki ɗaya. To na'am, irin wannan fikin ake so, menene ni'mal malu salih fi yadil abdi salih, madalla da dukiya ta gari a hannun mutum na gari. Mallan a ce kuna da mutumin da kawai ana tsara masallacin aka je kai mai zai ce nawa zai ci, a ce kuna da mutumin da ana cewa ga makaranta za a yi, a ce kuna da mutumin da zai ɗaukan nauyin malamai munqati'un, a ce kuna da mutumin da zai iya ɗaukan nauyin da'awa a cikin ƙauyuka, a ce ko mutum nawa ne ku je ku tsaro kawai ku kawo, ce kuna da mutumin da in aka ce mai gama rayu zai iya karfin sa, kuna da mutumin da idan aka ce mai ga kaza duk wani abin kirki dai ga wani bai ci ba, ga marainiya zai aurenta, ga kaza ga kaza, ga littafi an buga zai amfani al'ummar musulmai, yace kofi nawa ake so, a ce a cikin al'umma duk babu irin wannan kasashen Larabawa duk suna da shi. Amma mu me yasa a cikin mu ba a samun irin wannan? Saboda wancan fikihun fikihun da muka rasa ne. Da yawa mun kasu ne gida biyu, ko dai mai karatu zalla ko kuma mai kasuwa zalla, kaɗan ne daga cikin mutane suka iya haɗewa tsakanin waɗannan ababen. Wannan malamin Al-Layth ibn Sa'ad aka ce da ya koma garin su na Misra bayan sun kammala karatu, yana ci gaba da karatu, aka ce Imam Al-Layth ya kai kusan shine gwamna ma a garin Misra, kai gwamna ma in yazo sai ya hada kai da shi kafin yake samun kan mutane. Shi yasa wani lokaci aka samu wani munafiki ya yi mai munafurci a wajen khalifa, yace Amirul Mu'minin talafa Misra fa inna Amira Halith ibn Sa'd, ya kai Amirul Mu'minin ka kawo Misra dauki, gwamnan ta fa shine Layth ba gwamnan da ka turo ba, mutane sun bukarkata zuwa ga Layth ba ruwan su da gwamnan ka. To malam zai bada karatu, zai bada fatawa, kuma zai bada abinci, shi kuma gwamnan me zai bayar? Iya kuɗi ne dukiyar ma, idan ka samu mai kankamo ba iya bayarwa zai ba. To kaga mutane ina za su je? Aka ce idan aka samu fari ko wani abu na kunci a garin Misra, Imamul Layth ya kan bude gonakansa, talakawa su shiga su ɗebi abin da za su ɗiba, kowa ya ɗauki bukatarsa. Sannan ga abin da yake samu a shekara rabarwa, yake aka ce bai bada zakka ba a rayuwarsa har ya koma, duk wannan dukiyar mai tarin yawa Al-Layth ibn Sa'ad. To aka ce Imamul Layth ibn Sa'ad yakan tura wa Imam Malik jirgin ruwa guda da aka mai loading abinci, tufafi, turare, kayan miya da wane ne irin na wancan lokacin, yakan tura Imam Malik. Imam Malik ya ɗauki bukatarsa, cefanansa na shekara guda, wannan shine fiye wannan din musulunci, mutumin da bai mallaki abin da zai ci a shekararsa ba, to yana daga cikin waɗanda suke da bukatar taimako. Haka aka gina, saboda kuma wannan shine ake kira nisab, da kasan dai duk cin mutum dai ba zai annoba zaranci ba. Nisabu mu yanzu kusan miliyan 12 nan, ai dai ya ishi mutum ya ci, ce a wata da ya kashe miliyan 1 misali, ba an gwazaranci ba komai, kuma mutum zai ci duk wani abu na dadi da ake ci a kasar sa ya ishe shi da ci. To shine fa nisab, duk wanda bai mallaki nisabi ba to shine ba zakka a kansa, domin shi ma mabukaci ne. Amma wanda ya mallaki nisabi a shari'ar musulunci, wannan koshashe ne, ya kamata ya ba wani. To Amirul Imamul Layth zai tura Imam Malik jirgin ruwa na kayan bukata, abinci, abin sha, tufafi da wane ne, Imam Malik ya dau bukatar sai raba sauran a fakiran garin Madina. Da Imamul Layth bai nema ba, ko kuma da ya gada da bai ci gaba da haɓaka ba zai samu, kaga wannan ba zai yi ba. To ina ta kokarin tafiya in yi mana mukarana tsakanin wancan, wani zai ce a wayannan sahabbai ne, wayannan tabi'ai ne, waɗannan annabawan Allah ne, waɗannan kaza, mu ba za mu iya ba. Shi yasa ne sai in ce maka Misra, sai in ce maka Jordan, sai in ce maka Sudan, sai in ce maka kaza, domin gascen suna yi. Yawa malami ne zai gina makaranta, wannan ga wannan makarantar da muke ciki, nan makarantar da muke ciki, mutane na kwarai suka gina wannan masallaci na Man Saminu a jikin makabarta. Lecturer ne ya gina ba mu, anan ina lecturer ne ko shi balle tada zai gina maka wannan, shi ma ba shi da gida, lecturer ne kuma yayi retire malamin, shine wanda suka zo kwanaki yayi retire fa, amma shi ya iya gina wannan masallaci da ɗan aji a jiki da wane ne da wane. To kaga su haka suke rayuwar su, Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To almuhim dai sakon shine mu yi kokari a cikin rayuwar mu haɗe, kar mu rabe tsakanin duniya da lahira. Wannan fahimta ce da ta zo wa mutane daga Turawa, kuma makirci akai mana, makirci akai mana gaskiya, babu ban ba a rabewa tsakanin duniya da lahira, domin a duniya ake neman lahira, a duniya ake neman lahira. Sannan ba za a rabe tsakanin ilimi da ibada ba, ba za a rabe tsakanin ilimi, neman ilimi da kuma neman sana'a ba, dukka babu rabewa tsakanin waɗannan ababen. Tun daga zamani gashi nan mun ji wani abu na tarihi, Allah madaukakin sarki ya datar da mu, abinda na faɗa daidai, Allah ya tara mu cikin lada, wanda na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mu. Assalamu alaikum.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Da farko muna godiya mallam Allah ta'ala saka da alkhairi, hakika a gurguje sosai zan yi ta'aliki, saboda maganganun da malai ba sa bukatan taliki, amma ina ga manufar da ya sa ma na cewa malam yayi magana akan wannan mawdu'in shine abin da malam ya fitar. Sannan malam daga cikin dalilin da ya sa ma na sa darasin da asuba kenan, in tarbiyantar da dalibai cewar mu zo mu karatu sassafe, to idan mun gama karatu kuma kowa je ya nemi abin yi. Ina ga satin da ya wuce ma na faɗa muku cewa in an tashi a karatu dukkan ku kowa ya je ya nemi abin yi. Yawa ni ma nayi wannan tsarin saboda ni ma akwai yanda nake zuwa nayi nema na, dan haka kowa ya je ya nemi abin yi. Da kanmu na sha faɗa muku zamu ciyar da da'awar mu gaba, ba yanda za a yi mu je muna roƙo. Har na faɗa muku ko sauka muka tashi a makarantar nan ba za mu je mu roƙi kowa ba, in ni da ku ba za mu iya ba, to mi daidai abin da za mu iya. Amma kar mu koyi roƙo a gurguje. Malam ya yi magana akan ƙarfafa masu karatu, wannan gaba ce da take da muhimmanci wanda ba zan yi bayani ma akan ta ba. Malam misali, akwai misalai da ya kawo mana na yanda magabata suke kokarin tsayuwa da kafafuwansu. Akwai Ibrahimul Adham, kuna jinsa daga cikin magabata, yace shekararsa 24 a sha, yace kuma ba karatu ko karantarwa ba, yace neman halale yake. Shekara 24 fa a sha, shekara 24 me yake yace neman kuɗi yake da zai rayuwa. Muhammad Nasiruddin Al-Albani da kuke ji ana ta faɗa, mai silsilatu sahiha da'ifa, waye ne? Gyaran agogonsa yake. Dalibansa suka ce mana, dalibansa suka ce mana zai tafi da safe gyaran agogo. In ya samu gyaran agogo da safe da ya san zai rike shi nan, to yana gyara agogon ka bashi kuɗi sai ya rufe shagon sai ya tafi karatu, sai ya tafi maktabansa. Akwai malaminmu Abu Islam Salih bin Abdul Wahid, wannan na faɗa muku na zamani ne, ɗalibin Albani ne. Wata ne ya zo ce Sheikh zan saida shago na da yake kasuwa a cikin Jordan ne, kasuwan Jordan Wahdat. Yace me yasa za ka saida shi? Yace kar ka saida shagonka. Yace yana hana ni karatu, yace kar ka saida. Yace in kuɗi ne ba ka da shi, yace duk karkashin gadan nan na akan kuɗi nake kwance. Ka tambayi ko nawa kake so zan baka aro. Yace amma ka rike shagonka kai da ƴaƴanka, yace akwai albarka ciki. Yana da kuɗi kenan Muhammad Nasiruddin Albani, yace karkashin gadansa a shimfiɗa kuɗi suke akan sa yake kwanciya. Na san lokacin da aka ce mana ɗalibansa suka ce mana ya kaɗu wani yaro ya rasu diya, a lokacin dinare 80,000 millions ne ya zaro, yace gata iyalan suka ce sun yafi, yana da kuɗin diya. Mu yanzu nawa ne diya? Wani malami yake da kuɗin diya wannan kenan, wani yake nan suna kasuwa. Gaba malaya mana magana akan ƙalubalen almajirai da masu da'awa. Dukkan mu cikin ƙalubale muke, ya kamata mu ga ƙalubalen mu, mu san yanda zamu fuskance su. Malam ya magana akan hada ilimi da karantarwa da neman abinci da abin da ya shafi dai tsara lokaci. Gaskiyar Allah babbar matsalar mu shine rashin tsari. Na rantsa da Allah lokacin da Allah ya bamu ya kai mu komai, mu sallah, mu karatu, mu karantar, mu duk abin da muke so. Amma wannan rashin tsarin da lissafin da cewar samari ustazan da suka yi sauka ko wai sai sun kirkiri da bashan shayi sun zauna, ina kake da lokacin nan? Baka da wannan lokacin. Ya kamata a ce duk lokacin ka mai tsada ne mai amfani, ko karatu ko karantarwa ko neman to. Malam ya yi magana akan batun almajirai su ɗauki nauyin buga littafan malaman su, wannan ma yana da muhimmanci. Wai ba malam ya ce maka littafai, mu nan su tallafi ma malamin su. Bayan da za a yi, yanzu muna da malami a garin nan, wallahi ban san malami irinsa ba, da safe da rana da kowane lokaci karantarwa yake, amma har yanzu ɗalibansa ba wani abu na ku zo mu gani da suka masa. Bai da mota, duk wani abu da zaka ce ya kamata a ce ya fi ƙarfinsa. Me yasa yake nuna waɗannan ɗaliban kenan, ba ma ɗalibai ne na hakika ba, su kansu suna buƙatan. Gashi dai malam Anasu wasu ciki ma sun haife shi, amma suna ta buƙatan ya zauna da su, ya musu irin wannan karatu, su gane rayuwa. Malami idan ba zai roƙe ka ba, baya nufin bai da me, bai da buƙata. To musamman mu ahli sunna mun fi matsalan nan. Bari mu baku misali. Akwai malamin da ya bamu labari, wani ne da yana tafiyan ɗariƙa ta amutu, sai ya gane sunna ya shiga izala. Ɗaliban ɗariƙu suka rabu da shi. Kun san kwa ƴan ɗariƙu alhazansu, ko kasuwa za su tafi sai samo ta wajen malaminsu, sun ajiye kuɗi sun ci a musu addu'a su tafi. Da ya dawo tafiyan izala sai aka rabu da shi. ƴan ɗariƙu suka baje ƴan izala suka zo suka taru. Wata ran yau ta yau sai ya fito da littafi ya ce zai siyar a ɗalibansa. Kamar ni ne fa in fito muku da littafi in ce wa zai ban kuɗin littafin nan. Ɗaliban aka rasa wanda zai gane malam buƙata yake da ita. Kowane ya ce malam ina son littafin, ne ya ba shi kuɗinsa, ya ɗau littafin ya tafi da shi. Malam sai ya gane shi waɗannan ɗaliban ma ba su da hankali. Daga nan kawai sai wa kansa doka, da safe sai ya fito da botukai. in ka zo da kudi ka ajiye kai karatu in baka zo da kudi baka diba masa ruwa a gidansa saboda ba su da tunani to yanzu mutane lissafin su ya kai haka kuma sun ce tafiyar sunna suke wannan wace iriyar sunna ake wannan kenan mun ji yanda mallam ya kawo ni misalai da annabi sai ya yaki zaman banza Umar radiyallahu anhu lokacin da annabi ya hada shi da wanda aka hada kowa kun ga yanda annabi sai yana kokarin ya yaki sahabbai akan me akan zaman banza ya cire musu lalaci sannan na tawo ba ku kissan wanda yazo roki annabi kudi annabi yace mi ya mallaka yace yana da abu kaza annabi yace kawo shi ya siyar annabi ya bashi gatari yace kada ya bugan shi sai bayan kwana 14 bayan kwana 14 yazo kullun sai yace fa nan gidansa kuma ya aje dirhami biyu kaga annabi yanda ya yaki zaman banza kenan fadin annabi sun da yace da Abdulrahman dan Auf kai walima koda da akuya ne wannan yake nuna Abdulrahman yana da kuda akuya mu yanzu malami in zai yi aure sai dai amar walima mu kuma daman muna da kiyaye sunnar aure babbar matsalar mu kamar yadda na faɗa mana shine me shine kasala da rashin lissafi sannan kuma rashin tallafawa malamai wannan ka abu ne da ya bayyana ba mu tallafawa malamai na rantsa da Allah yanda muka rike malaman mu ba haka Allah ya ce mu rike su ba kuma ba daidai bane musamman tafiyar sunna wallahi ba haka ya kamata ba malamin ka malamin ku kuma malamin gari da ransa ba ku tallafe shi ba ya mutu ba ku tallafe shi ba kamar yanda ne magana a darasin da ya wuce na kofar gidan Malam Kabir satin nan sai naga kawai an daya rufin kwanan masallacin in ce musu da kuka daya rufin kwanan masallacin kuna son masallacin ya rayu su wanda za su tsayi su raye masallacin wani irin shiri kuka musu yanzu da Ramadan kowanne masallaci ana kokarin gyara shi ni da zan ja sallah a masallacin wani kokari za ku mun babu kowai burin su ka zo kai tilawa ka zo ka zanzara musu karatu in an tafi an gama Ramadan ko sannu ko oho shikenan ka ja mutane sallah karkashin wannan in ce ina dafni in daina jan sallah a ko ina kuma in daina karantarwa a ko ina sai anan me yasa saboda ƴan garin malam zai iya ci ko na yi zashi amma ma za ta tautauna da malam abin da yake faruwa shine tunda na gane tarbiyyar ƴan garin da tarbiyyar mutane to duk wanda ya gina masallaci yaje ya ja sallah yaje ya karantar ni kuma zan karantar a gidana kuma zan tafi yawo inje in nemi arziki ne ba amma kuna cinyewa mutane lokuta da rayuwa babu wani abu na ihsani da yake shiga tsakanin ku da mutane ba wai an ce dan kudi suke ba amma mallam ya faɗa akwai wanda yayi farari ni yanzu tun asuba inke zauna office ina har isha karatu da karantarwa nake kai ka san akwai yanda aka dafe ni ko ban faɗa ma ba ka san ina da wata madafa to yanzu iri na wanda ni ba kowa bane cikin almajirai dan karamin almajiri ne ina kuma malamai na ka tallafa da malaman gari wani irin gudunmawa za su bayar daiwa mu dan kadan din da muka sani alifin bawo din ita muke koyarwa dalibai tun safi har dare to ina kuma a ce malami ne ya tara karatu babba misali a garin nan irin su ba Umar Baba Hanafari shi kaiwa wannan tallafin misali da safa ka rike shi ka kawo mar abincin safa ka kawo man na rana ka kawo man na dare a gidansa ya kake ga wani irin gudunmawa zai ba wa al'umma kuma wallahi kun ga malam Umar Baba Hanafari bari in faɗa muku na rantsa da Allah diran da aka rasa malamin nan a garin nan an shiga uku wallahi aka rasa shi yanzu ba irin sa kuma ba sa'ansa kuma ba wanda yake kusa da shi to wallahi akwai karatun da sai mun tashi mun yi takanas mun tafi har Kano ko mun wuce Kano mu samu shi ka san malamin da ya fahimci karatun kuma tafiyar sunna yake babu irin sa da yawa karatun da gaske an yi shi kuma akan tafalki na daidai wasu suna da irin karatun shi amma ɗan dariku ne zaka je kai lugan a wajensu kai komi amma kuma za a shigar maka da wani abu amma shi za a baka karatun kuma a tsantsane mashi to amma shin an rike shi yanda ya dace kuma an kula da shi yanda ya dace abwabul buyu' da malamai suke cewa babul bai misali a littafin fiqh yana nuna cewa akwai saya da sayarwa da kasuwanci da bashi muhimmanci a addinin hanyoyi da musulunci ma ya shigo mana Afirka misali hanyar menene a yana nuna kenan magabatan mu ba kasalallu bane kuma duk da haka sukan saya su sayar kuma su ibada su yi bauta kira na ƙashe ga ɗaliban ilimi banda koro ma malaman su in Allah ya ba su dukiya kada ku takurarwa malamai su je gabar da sai sun roke ku bai kamata ba yau ya kamata idan malami ya kamata ma wallahi kuma ɗan ɗari ku da kuke gani da wanda muke cewa ɗan bid'a yanda suke mu ba haka muke ba muna zuwa mu ma karatu wajen su wallahi malami haka wani sha'in sai ya kwaba hularsa sai ya kifata ka gane me yake nufi gidansa yake nufi wallahi sai mun komi a aljihunka sai ka dauko kasa kuma na sha gani in je wajen malami wajen dan dari ka dalibai su zo da keke riga su ta bebbere amma wallahi ya tafi da 500 yankan farshen da yake da shushe nan da yake yi din ya tara 500 ya kawo malamin sa mu yanzu ahlus sunna yanda muke cika majalisan malaman mu da kowa zai tafi da 500 a majalisi fada mun malam zai yi talauci yanzu malami sai ya tsaya kun sai amar gida yanzu malami sai ya tsaya ƴaƴansa an koro su a makaranta har sai yanda zai da kowa in yazo duk darasin da yake a sati na litinin tsakanin magriba na kowa zai zo da 500 kuma 500 nawa take to amma mu mun iya mu zo mu zauna mu taru ba za mu tallafi malami ba in tallafin ne kuma sai kawai mu ce masallaci zamu gina masa barin ba ku misali in fito baro baro da Malam Abubakar Giyade da kansa yace min Shamsu ba wanda za a fara ba za a fara gina masallaci ba sai na gama gidana yace saboda in masallacin ne aka fara shi yanzu za a gama gidana kuma ni zan gina yanzu in aka gina masa gida to an yi laifi ne amma kun ga kuma ana gama gidan nasa ko shekara yanzu biyu bai ba yanzu ga kan ta mema masallaci ana me kenan mu mai wayewar mu kenan kuma yanzu masallaci sosun dan kudi yake kuma yanzu mu ba mu wadata a garin nan da masallatai ya ba ma kenan yanzu ya kamata mu kalli ya zamu tallafi da'awan ne to tunda masu kudin can ba za su yi ba mu almajiran mu ya kamata mu yi wa kanmu tsarin da zamu nemi kudi kuma mu tallafi da'awar mu wannan shine zancen gaskiya shi yasa yanzu malam ni a plan dina yanzu haka na sai gona hectare 2 sannan akwai plan din yanzu haka muna ta plan ya za a mu bude source na income mu samu kudi saboda in ban ba wanda zai iya taimako mu da kanmu zamu taimaki da'awar mu to dan haka dole zamu yi tsari la Allah na faɗa muku akwai ko ban faɗa muku na faɗa wasu hanku akwai wata hanyar in ya ce muku an rufe majalisin na wata uku me muka tafi neman kuɗi idan muka je muka taro kuɗi wata uku misali na zo na ajiye abinci sai a zo kuma wata tara sai ai karatu amma ba zai yi duk mu zo shekara mu zo muna zaune ba ana karatun da yunwa da talauci bukatar mu ta taso ta 200 mara sai yanda zamu ba zai yi ba dan haka ina ba ku shawara ku shiga nema da kyakkyawan niyya kuma ku tsarkake niyya wajen yin karatu kuma ku zamo niyyar ku mai kyau ne kuma ku yi tsari na bauta kada ya zamo yanda ake baka bauta kun san muna da wannan matsalan kawai mutun zaka samu baya walha baya azumin nafila da yaddare baya ko raka'a biyu kawai karatu yake da nema wannan kai ma kai asara ya kamata koda walha raka'a biyu kana yi koda witri kana yi kana da wata ibada da kake to dan haka ya kamata mu zaburar da kanmu na ce malai mana wani saboda yanda na ga garin nan wallahi garin nan almajiri bai tashi ba zai sha wuya daransa da bayan ya mutu daransa ga sunan muna gani wanda suka mutu ma muna gani iyalansu suna shan wuya suna cikin wuya babban malami ne a garin nan bai dade da mutuwa ba amma wallahi tallahi yanzu in ka shiga gidansa sai kai kuka kuma malami ne na sunna da ya bada rayuwarsa akan da'awa a garin nan amma wallahi tallahi iyalansa in ka shiga wallahi sai kai kuka in ka ga yanda suke rayuwa to tunda na gane haka sai na ce a ni wannan tafiyar to zan sanja ta yau zan sanja ba da na gaba ake gane zurfin ruwa yau zamu nemi kuɗi kuma kuji kuɗi zamu nema dan mu tallafi da'awar mu na farko sannan mu taimaki malaman mu sannan mu taimaki masu san addini yau wannan shine manufan neman kuɗin mu rufa kanmu asiri mu ma yanda muka ga laifi yana yi wa Imam Maliku to mu ma muna da namu Imam Maliku zamu na in Allah ya ba mu kuɗi zamu na musu yau malam hakika wannan nasiha ta yi sosai mun ji kuma na ga ɗaliban ma sun ji insha Allah fatan za su zabura kuma za a bude tunani wajen nema fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru la kanema arziki a wajen Allah kuma akwai arziki a doran kasan nan Allah ya zuba arziki zamu tafi da matare da Yusuf na ciwo Yusuf yanda Allah ya tsara duniya bai yadda a ji yunwa ba kawai rashin lissafin mutane ne Allah amma yanda ya tsara duniya bai yadda wani ya zauna da mi ba da yunwa ba ga kasa nan arziki ko ina ka shiga arziki ne akwai ruwa akwai doran kasa akwai duwatsu duk fannin da ka shiga menene akan su arziki kuma dan mu Allah ya tsara da wannan arziki to in kaga an ji yunwa to akwai wani abu na rashin lissafi to dan haka in aka toshe wannan rashin lissafin aka yi lissafi mai kyau sai kaga to an yaƙi yunwa to dan haka tafiyar da'awar ma haka ce in aka yi mata tsari za ta tafi daidai yawa tsarin kuma akwai tsarin da inke fata zamu zauna da mallan da sauran abokai wajen fidda tsarin da insha Allah ta'ala za a gyara tafiyar da ake ba daidai bace. Yau ba daidai bane wannan tafiyar, ya kamata ita ma mu zo mu kalle ta insha Allah bayan ku dalibai kuma mu ma almajirai tsakanin mu zamu zauna insha Allah mu kalle yanda da'awar nan za ta tafi. Allah ta'ala ma da ya saka maka da alkhairi, mun ji dadin wannan ziyara da kuma wannan nasiha a madadin dalibai duka, muna maka fatan alkhairi. Allah ta'ala ya ci gaba da shiga lamuranka ya kara maka himma. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Akwai mai tambaya ɗaya biyu ku jefa mallam, tambaya uku kadai inda masu
Thank you.